This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 5 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi, shugabannin kungiyar Hamas sun gana da wakilan Masar da Qatar da ke shiga tsakani, sai dai babu alaman samun wani ci gaba a tattaunawar da suke kan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. A gefe guda kuma, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kada kuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yada labaran Al Jazeera mallakar kasar Qatar. Mummunar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa sun kashe mutane akalla 57 a kudancin ƙasar Brazil, akan dole kuma mutane kusan 70,000 sun ƙauracewa gidajensu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar masu fafutukar kare haƙƙin muhalli da 'yancin ɗan adam suna kira ga gwamnatin Najeriya da ta dakatar da yunkurin kamfanin mai na Shell da yake yi akan sayar da harkokin kasuwancin shi a yankin Niger Delta. Har sai kamfanin ya dauki matakan magance matsalar gurbatan muhalli da kamfanin ya haddasa a yankin. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adams daga Ghana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugabannin kungiyar Hamas sun yi zaman ganawa kwana na biyu kenan a jere da hukumomin Masar da Qatar da ke shiga tsakani, sai dai babu alaman samun wani ci gaba, yayin da kungiyar mayakan ta dage akan bukatar ta cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta sa a kawo ƙarshen yakin Gaza. Wani jami'in Falastinu wanda ke kusa da masu ƙoƙarin shiga tsakanin ya ce tawagar Hamas ta isa birnin Al-Qahira da niyyar cimma yarjejeniya, amma ba tare da an gindaya mata wani babban sharadi ba. Dole ne duk wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin da kuma fitar da sojojin Isra'ila daga Gaza, kuma har yanzu Isra'ila ba ta da niyyar yin hakan, abinda jami'in ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan, inda ya nemi a saka ya sunansa. Isra'ila na son a cimma yarjejeniyar sakin akalla wasu daga cikin mutane kusan 130 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, amma a jiya Asabar wani jami'in Isra'ila ya nuna cewa babu canji a matsayar da hukumomin kasar suka cimma, yana mai cewa babu abin da zai sa Isra'ila ta amince da yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin wanda take yi da niyyar karya lango da murƙushe kungiyar Hamas. A gefe guda kuma, a yau Lahadi ne, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kada kuri'ar amincewa da rufe ofishin kafar yada labaran Al Jazeera mallakar kasar Qatar. Netanyahu ya sanar da hakan ne a shafin X, wato Twitter, amma babu cikakken bayani akan tasirin matakin akan Al Jazeera da lokacin da matakin zai fara aiki, sannan kuma ko matakin na wani dan lokaci ne ko na dindindin. Nan take dai babu wani ƙarin haske daga shelkwatar Al Jazeera da ke birnin Doha a Qatar. Wani wakilin sashen Larabci a kafar ta Al Jazeera ya ce matakin zai shafi ayyukansa a Isra'ila, musamman a gabashin birnin Quds, inda ta kwashe watanni tana yada labarai kai tsaye tun bayan harin da aka kai a ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya haddasa yakin Gaza. Amma matakin ba zai shafi ayyukan Al Jazeera a yankunan Falastinawa ba, a cewar wakilin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. To a Najeriya masu fafutukar kare haƙƙin muhalli da 'yancin ɗan Adam suna kira ga gwamnatin ƙasar da ta dakatar da yunkurin da kamfanin mai na Shell yake yi a kan sayar da harkokin kasuwancinsa a yankin Niger Delta. Har sai kamfanin ya ɗauki ƙarin matakai na magance matsalar gurɓatan muhalli da kamfanin haƙar mai ɗin ya haddasa a yankin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shekaru da dama manyan kamfanonin makamashi kamar Shell suna haƙo mai a yankin Niger Delta na Najeriya. Aikin ya samarwa da kamfanoni da kuma gwamnatin Najeriya biliyoyin daloli. Sai dai mazauna yankin sun daɗe suna ƙorafin gurɓacewar muhalli sosai.
Ba za ka iya shuka kayan gona ba, ba za ka iya shan ruwa ba, ba za ka iya kamun kifi ba, saboda kifin yana mutuwa.
Kamfanin Shell ya sanar a watan Janairu cewa zai fice daga yankin Niger Delta, inda zai sayar da reshensa na Najeriya da lasisin haƙar ma'adanai da kayayyakin aiki ga wasu kamfanoni biyar na cikin gida. Kamfanin Shell ya ce wani ɓangare ne na shirin sauya sheƙa daga haƙar mai. Ƙungiyoyin fararen hula sun ce dole ne Shell ya ƙara ƙaimi wajen tsaftace muhalli kafin ya fice. Wani rahoto na baya-bayan nan na cibiyar bincike ta Dutch kan kamfanoni da yawa ko SOMO ya yi gargaɗin cewa shirin janyewar wani mummunan al'amari ne.
Mun damu matuƙa da gadon gurɓatar yanayi da Shell zai bari, amma ba Shell kaɗai ba, har ma da wasu kamfanonin mai da suka kwashe dukiyarsu daga yankin Niger Delta. Mun yi imanin cewa yana da matuƙar mahimmanci gwamnatin tarayya ta duba waɗannan al'amura, domin man ba zai gudana har abada ba.
Kamfanonin mai kamar Shell sun shayin zargin sata da zagon ƙasa a zaman Ummul Haba'isin Malalar Mai, wanda ƙungiyoyin kare muhalli ke takaddama a kai. Mazauna yankin suna ƙoƙarin samun kuɗi daga ƙananan masana'antu, wanda aka fi sani da ƙananan tashoshin tace mai, inji Kayimba.
Abin da ke nan shi ne yanayin tace mai ta hanyar gargajiya da ke ƙara ƙarfafa abin da ke faruwa. Kuma duk da haka wannan gurɓacewar ta riga ta wanzu, don haka a lokacin da kuka fara warware wannan zai zama da wahala sosai. Wa za a ɗaura wa laifin?
Rahoton SMO ya yi ikirarin cewa Shell yana sayar da ayyuka ga kamfanoni na cikin gida waɗanda kila ba su da kuɗi ko kuma shirye-shiryen yin amfani da tsaffin kayayyakin aiki. A cikin wata sanarwa da Shell ya fitar, ya ce shirinsa na ficewa zai baiwa hukumomi damar yin bincike akan batutuwa da dama, kuma gwamnati ce za ta ba da amincewa ta ƙarshe. Kamfanin ya ce zai ci gaba da tura ƙwarewar fasaha ƙarƙashin sharuɗan sayarwa ga sabbin masu saye. Gwamnatin Najeriya ta nuna aniyar amincewa da shirin janyewar ta kamfanin Shell. Ma'aikata albarkatun man fetur bata amsa buƙatar BOA don yin sharhi kan lamarin ba.
To Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Mummunar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa sun kashe mutane aƙalla 57 a kudancin ƙasar Brazil. Akan dole kuma mutane kusan 70,000 sun ƙauracewa gidajensu, a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta ƙasar. Aƙalla mutane 74 ne suka jakkata, yayin da wasu 67 kuma suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwa, a cewar hukumar. Adadin waɗanda suka mutu bai kunshi adadin wasu mutane biyu da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke Porto Alegre ba, wanda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai. Yawan ruwan da ke taruwa da sauri a jihar Rio Grande do Sul na barazana ga madatsun ruwa da kuma tattalin arzikin Porto Alegre, birni mai yawan mutane miliyan 1.4. Kogin Guaiba, wanda ya ratsa ta cikin birnin, ya yi cikar tarihi kusan tsawon mita 5.4, wanda ya zarta adadin tarihi da aka gani a baya na mita 4.76 a lokacin da aka yi ambaliyar ruwan 1941. A ƙasar Kenya ma, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a cikin 'yan makonnin nan. lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 200 kuma ana hasashen yanayin zai kasance da muni a cikin watan nan a cewar shugaba William Ruto. Ambaliyar ta yi barna sosai inda gidaje, hanyoyi, gadoji da sauran gine-gine ababen more rayuwa suka lalace a fadin Kenya, wato kasa mafi karfin tattalin arziki a gabashin nahiyar Afirka. Adadin waɗanda suka mutu ya zarta na wanda ambaliyar ruwan El Nino ta haddasa a ƙarshen shekarar da ta gabata. Wannan na zuwa ne yayin da mahaukaciyar guguwar Hidaya ta doshi Tanzania, wato makwabciyar Kenya daga kudu. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane fiye da 160 a Tanzania tun daga farkon watan Afrilu da ya shige, a cewar kakakin gwamnatin Tanzania Mubare Matani.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren VOA da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da suka hada da gwamnonin Jigawa, Kebbi, Sokoto da kuma Niger. A cikin bakin da suka halarci zauren tattaunawar, ɗaya daga cikin su ya mika tambaya ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto akan matsalar tsaron iyaka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Na'u bakin mu, barka da zuwa. Sunana Nasa'i Khalil. Na tambaya ta ga gwamnan Sokoto shine especially a harkar tsaro. Na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto, kuma ana samun yan harin bindiga suna haurowa, suna zuwa, suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din musu koma. So menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar, an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
To alhamdulillah, kamar da ka tambaya aka magana na issue na border security, muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yi yanzu haka, suna aiki a Ilila local government, wanda daga nan Ilila local government ya shafi wannan border ta mu ta gudu a Ilila gada har zuwa Sabon Benin. Dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su. Kuma abin da ke faruwa a tsakaninmu da Niger, alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda, amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger, because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai, kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za ka ga an hauro da su ne daga Niger, ba an ɗauko su ba ne an taho da su za a tayar da su can. Za ka gani daga Niger ne aka ɗauko makaman a shigo da su, tun da Sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke shigowa. Kuma yan ta'adda da awon nan wuri akasarin duk yan ta'adda da ke mana banna tsakaninmu da mu da Niger ɗin, za ka fahimci suna cikin dajinmu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina. Majority waɗanda ke wannan duk ta'addancin nan ne suke. Kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati, samu ga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina, an ba kowane division, sannan an da an ba Air Force, an ba Army, an ba Civil Defense, an ba DSS ma, duk cikin gwamnatin da gwamnati ke yi. Mun zo mun ɗauki yaranmu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya ƙauna ta'addanci, su ma mai girma gwamna an yi training da ke da mutum 2000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki, mashinoni na hawa su yi wannan aiki da kuma motoci. So duk yana cikin wannan dai aiki da ake yi don a samu sauki ga yanayin wannan tsaro. Saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodayaushe shi muna faɗa mutane, sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai waya. To yana cikin abu gaba na gaba-gaba gwamnatin jihar Sokoto.
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto kenan Injiniya Idris Muhammad Gobir da ya amsa tambayar zauren VOA. Kada dai a manta, ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin 'yan jarida daga Ghana tare da Hamza Adam.
damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida in sanyi bazara da ra'ani ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomarada ba su tade dan jarida akada ara suna anan.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin ɗan jarida wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Da farko muna yiwa Allah subhanahu wata'ala mabawin sarki kana mamallakin ranar sakamako godiya wanda cikin ganin daman sa ya ci gaba da kaddara saduwar mu a wannan dandali. Sunana Hamza Adam, wakilin muryar Amurka da ke birnin Kumasi a jihar Ashanti na kasar Ghana. Yau muna daga cikin batutuwa da suka fi daukan hankulan jama'a a wato baya-bayan nan a nan kasar Ghana sun hada da wato irin yadda ake cin zarafin ɗan jarida a kasar Ghana da irin matakai ko da gwamnati take dauka domin ganin ta shawo kan wannan matsala, duk da cewa dai ana wato kalubalantarta. Sai dai kuma wani kira da kungiyar haɗin gwiwan a ƴan kabilan Fulani na ƙasa da ƙasa wato ta Bital Filaku take yi da gwamnatin Ghana ta yi kokarin kaucewa matakin da take ɗauka na korar ƴan kabilan Fulani daga cikin wato masu neman mafaka a nan ƙasar Ghana da suka tserewa rikici ko kuma hare-hare na kungiyoyin ƴan ta'adda da dai sauransu daga ƙasar Burkina Faso. Yau fadawana sun hada da Malam Aminu Mai Gaskiya, wato ɗaya daga cikin ƴan jarida da suka yi fice sosai a nan ƙasar Ghana, yana tare da gidan Radio Zuriya FM. Haka zalika Abdul Shamun Bako shi ma ya yi fice cikin harka ta jarida a nan ƙasar Ghana, shi kuma yana tare da gidan radio ta Marhaba FM. Fadawana ya muku dukkaninku baki da barka. A gaggauce bar mu fara kan batu na wato ƴan jarida da suke ci gaba da fuskantar matsala na cin zarafi. A cikin wannan wata batutuwa da suka dau hankula na ƴan jarida kusan biyu ne a nan ƙasar Ghana, akwai wata makaranta da ke babban wato jami'an nan ta University of Ghana da ke Accra babban birnin ƙasa ta fitar da rahoton cewa kusan kashi 40 cikin 100 na ƴan jarida a nan ƙasar Ghana ne aka kaddamar da hari akan su yayin da suke bakin aiki, abinda ta bayyana damuwa kwarai da gaske akan wannan al'amari. Sa'annan kuma an fitar da rahoto na kokarin da kasashe ke yi na kare hakokin ƴan jarida inda kasan Ghana ta samu ci gaba daga wato mataki na 62 zuwa 50. Bari mu fara kan wato Malam Aminu Mai Gaskiya. Malam Aminu Mai Gaskiya, shin kai kai muna dan gajeren bayani kan wannan al'amari wanda ya shafi ƴan jarida a nan kasar Ghana da matakin da kake gani ya kamata a dauka kai domin ganin kowa ya samu dama ya aiwatar da aikinsa ba tare da fuskantar wata matsala ko tangarda ba?
Mu duba a bayan nan da wato me alfarma mai kujeran zinari 2482 Ababio yake cika bukin shekara 25 da aka dubi a cikin karaga mulki na Golden Stool. A bakin aiki na wa'ansu sun kai min hari dalili wai menene wai muna wa'ansu labarai da ya zama na su ba su ji dadin wannan ba. Na kauri ina aiki gaskiya an ci zarafi na kuma an yi min barazana. Wannan kuma abu ne wanda yake musamman ma kaman cikin zangonmu ma kusan cewa ma ba mu fahimci yadda aikin ƴan jarida yake ba. Ba komai za a faɗi ba yau zan yi abin nan labari wanda zai ma dadi ba. La'alla labarin da dai yau zai ma dadi gobe ba shi zan yi ya so ya yi ma dadi ba. Domin me mu ƴan jaridu abinda muke duba ne abinda zai ceci al'umma ko abinda zai taimaka ma al'umma rayuwar al'umma shine muke. La'alla kai mugun mutum ne baka da adalci baka da kirki ya zama na yi labari kan waɗanda ba su mutunta mutane ba su adalci kan lamuran yau da kullum wanda ya shafi mutane. Kai kana gani kamar na ci ma zarafi ne halalin aiki na kuma yanda yake ne in duba menene ke boye wanda zan fito da shi in yaso ya taimaka ma al'umma ko ya cece al'umma cikin rayuwarsu na yau da kullum. Amma kai mutum da ba zan yi labari wai don kai abinda zai faranta ma rai ko abinda zai sa kai ka samu karbuwa wurin al'umma ba, a ba haka bane. An ci min zarafi har ma na kai ka rago ƴan sanda sun cauke mutum daya sauran mutum daya da ake neman shi ruwa a jallo. To kagan wannan duka yana cikin ababen da ke sa wani lokacin ƴan jaridu in suka je wurin aikin su suke takasantsan kan wani. Na yaba da ƴan sanda cewa wannan batun da na je na bada complaint cewa ga abin da ya faru da ni wurin bukin cika shekara 25 da na mai martaba otun fosai tuwaro biyu gaskiya ba su yi wasa da wannan sun dauki mataki to amma ire-ire irin waɗansu kuma wajaje hukumomi ba su kokarin wannan duka dai mun ce dai kamata hukumomi himma ne wurin cewa sun gan cewa ƴan jaridun da ake ci musu rafi ko ake musu barazana an ba su kariya lokacin da suke yayi aiki ko bayan ma suna nan suna wata harkar su gaba.
Na'am, nagode Malam Aminu. Mai gaskiya bari zo kan Abdullah Shamun Bako. Ya Abdullah Shamun Bako, me gage ne ya kamata da wato gwamnatoci ko kwance hukumomi tare da masu ruwa da tsaki ya kamata su yi domin ganin irin wannan matsala da ake fuskanta ya kawo karshe, in ma bai kawo karshe ba ya rage.
So a da farko muna godiya da wannan dama da aka bamu mu mamu tufa namu albarkacin baki. Gaskiya wato ƴancin ƴan jarida wannan ƙasa na fuskantar tarjiya da kuma kalubale. La'akari da cewar idan ka duba tsarin tafiya na ƙasa mu ne na hudu matsayin kafafi na dimshikin a ƙasa baki ɗaya. To abu sa hakan ne dole ne aiki mai zama abu mafi muhimmanci kuma mafi kariya. Ana samun turjiya da kuma kalubale da tsangwama daga 'yan siyasa, tsangwama daga sarakunan gargajiya, tsangwama daga 'yan ƙasa waɗanda ba lalle ba da sun fahimci aikin da kuma manufar aikin jarida. Abu sa hakan yakan sa 'yan jarida ba sa samun sukuni da walwala na isar da sako na tsaga gaskiya dalla-dalla na kuma fayyace batu yadda ya kamata, wanda hakan kuma ke cigaba da gurɓata ingancin aikin jarida ma baki ɗaya. To a nan ne muke kira daga ƙausar murya zuwa ga hukuma na kula da aikin jarida, National Media Commission, National Communication Authority da sauran majiyoyi wanda suke kula da aikin yaɗa labarai da su shiga tsakaninmu da waɗannan wanda suke ƙalubalantar aikin mu yau da kullum, musamman ma 'yan siyasa.
To da ma masu sauraro, za mu isa kan wato madu'unmu na biyu, shine wani rahoto na baya-bayan nan da ke nuni da cewa kungiyar kare haƙƙoƙin 'ya'yan ƙabilan Fulani na ƙasa da ƙasa ta Tabital Filaku ta nuna damuwanta kan matakin da ta bayyana cewa gwamnatin Ghana na ɗauka na korar wato 'ya'yan ƙabilan Fulani da suke neman mafaka a nan ƙasar Ghana. Malam Aminu, mai gaskiya me za ka faɗi game da wannan batu?
Alhaji Hazza, kan batun Fulani dai ban ga gwamnati na kokari, ban ga hukumomi na kokari kan batun gwamnati Fulani ba. Domin me Fulani da suka yi gudun hijira daga ƙasar nan na Burkina Faso sabida wata 'yan ta'addan da ke kai hare-hare suke kashe su, malam Hazza, sun zo mafaka ne kuma dokar ƙasa da ƙasa, dokar duniya ta ba su dama kowane dan adam idan makamancin irin haka na faruwa gare shi zai iya gudun hijira zuwa wani ƙasa ya so a bashi kariya. To amma abinda hukumomin tsaro wato na haɗin gwiwa 'yan sanda da wayanda ke kula da batun kan iyaka da kuma wato gaba da dai wato kungiyoyin tsaro dai cewa da suka yi wai akwai yuwuwar 'yan ta'adda sun biyo wayannan Fulanawa suka shigo kasar Ghana. Shin wata nawa ya dausu tukunna suka gano wannan abu ne wanda yake mu yi tambaya akai? Shin wato su hukumomin tsaro shin ba su aikin su kenan har wayannan 'yan gudun hijira su iya su shigo? Ku ce akwai yuwuwar zato kenan suke yi? Gaskiya abinda hukumomi ko gwamnatin kasar Ghana ya yi kan komawa da wayansu Fulani suka yi gudun hijira suka zo, musamman ma yara da mata wanda yake zamana in ana yaki ma su ya kamata a kula wurin ba su kariya, gwamnatin Ghana bai kula da su yanda ya kamata kuma komawa da su gidan nan barazana ne ga rayuwarsu, kuma ya take haƙƙin dan adam na wurin ba shi kariya idan ya yi gudun hijira zuwa ƙasarka. So shi ni dai ina tafi ta tilaku gaskiya kamata ta kara himma ta kara daukan wannan kara in ya so a duba a magance wannan matsala. Yawancin lokaci ka duba Fulani idan Fulani ya aikata wani laifi ba za a kira sunan shi ba sai a ce wai kabilan Fulani, kuma dan adam duka yana da suna da ake gane shi da shi. To amma Fulani sun sha magana cewa ana musu saniyan ware ko ana musu bambanci cewa idan wani ya aikata laifi cikin su ma shi a doke sunan Fulani ana ayyana sunan shi da shi, alhalin kuma ba haka ya kamata ba. In ni Batugombe ne yau na aikata laifi za a ce wai Batugombe ya aikata laifi, in ni ba Haushe ne na aikata laifi za a ce wai ba Haushe ne ya aikata laifi, a'a sunana ake kira cewa wani ya aikata. To Fulani na kare kabilan Fulani cewa a daina amfani da suna cewa wai Fulani Fulani ya aikata wannan laifi alhali an bar sunan shi ana kiran sunan kabilar wannan abu ne wanda yake to amma gwamnati nake kira yayi kokari ya kare duk wanda ya gudu hijira ko ba Fulani ne ba
tam ba ko karashe abokin aikin ka Malam Aminu ne gaskiya yayi tsokaci game da irin yadda ake wato tisakeyar ko ko ake korar ainihin ayan kabilan Fulani da gasansa ne an gudu hijira daga nan kasan Ghana a lokacin da suka zo neman mafaka kana ganin akwai gudunmuwa da ya kamata masu ruwa da tsaki kan wato harka na kare hakokin ɗan gudun hijira kamata su bayar domin tabbatar da cewa ɗan kabilan Fulani sun samu ainihin cikakkiyar kariya wa hasatan mafaka kamar dai yadda saura kabilu suke samu
shakka babu Umar Fulani a sassan Afirka baki da suna fuskantar wariya kalubale na kabilanci wanda hakan ke sa kasar Ghana ma na fuskantar wannan matsala duk lokacin da batun Fulani ya taso ba akan daukar shi da muhimmanci ana ma tsangwama su ne da wasu sai ma ba wai su suke da laifi ba to abin da ke faruwa shine kowace kasa ta rataba hannu da yarjejeniya na ECOWAS na cewa za ta kare mutuncin juna kuma za ta kare haƙƙi na masu gudun hijira saboda ba kasafai bane suke tasowa daga kasarsu zuwa wata kasa rikici ne yaki da sauransu ne ya barke yasa suke gudun hijira to da zaran sun gudun hijira dole ne haƙƙin kasa makwabtaka ne ta kare mutuncinsu inda kan a tabbatar da cewa lallai sun yi suna gudun hijiran ne
to da masu sauraro anan muka kawo karshen shirin ni ne nako Hamza Adam na muku dukkaninku baki da fata na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuti rukuki jomarada ba su tade dan jarida
To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice a yau Lahadi shugabannin kungiyar Hamas sun gana kwana biyu kenan a jere da wakilan Masar da Qatar da ke shiga tsakani sai dai babu alaman samun wani ci gaba yayin da kungiyar mayakan ta dage kan bukatar ta cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ta sa a kawo ƙarshen yakin Gaza. Wani jami'in Falastinu wanda ke kusa da masu kokarin shiga tsakanin ya ce tawagar Hamas ta isa birnin Al-Qahira da niyyar cimma yarjejeniya amma ba tare da an gindaya mata wani babban sharadi ba. A gefe guda kuma a yau Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kada kuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yada labaran Al Jazeera mallakar kasar Qatar. Netanyahu ya sanar da hakan ne a shafin X wato Twitter amma babu cikakken bayani akan tasirin matakin akan Al Jazeera da lokacin da matakin zai fara aiki sannan kuma ko matakin na wani dan lokaci ne ko na dindindin nan take dai babu wani karin haske daga shalkwatar Al Jazeera dake birnin Doha a Qatar. Mummunar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa sun kashe mutane aƙalla 57 a kudancin ƙasar Brazil. Akan dole kuma mutane kusan 70,000 sun ƙaurace wa gidajensu a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta ƙasar. Aƙalla mutane 74 ne suka jakkata yayin da wasu 67 kuma suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a cewar hukumar. Adadin waɗanda suka mutu bai kunshi wasu mutane biyu da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke Porto Alegre ba, wanda wani ɗan jarida kamfanin dillancin labaran AFP ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai.
To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare 9:30 agogon Najeriya ni jar kamar da Chadi wato karfe 8:30 agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima da daddare idan Allah ya kai mu.